بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي قوم قوت الرجب شكرا تدبو ليلة داري حدود أربعين هجرة عنا محمد صلى الله عليه وسلم نقبرنا مكة زوابرنا مدينة wanda shine ya dace da 17 ga watan uku shekara ta 2019 alisafin turawa darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka littafin mu na muktasaru zadul ma'ad na Sheikhu Da'watul Islamiyya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a unguwar kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya kafin mu fara komai zamu yi addu'a ga ƴan uwanmu musulmi a ƙasar New Zealand da aka yi musu ta'addanci a masallaci aka je aka kakkashe su bila adadin a wannan sati yana cikin abun bakin ciki da al'ummar musulmi suka gani kuma suka ji da kunnansu na ta'addanci wa al'ummar musulmi da wani dan ta'adda yaje ya bi su a masallaci suna ganawa da ubangiji duk ya kashe su gaba daya mutane ba san iya adadin su ba muna fatan Allah ya yafe musu ya Allah madaukakin sarki kai ne mai afuwa kai ne mai rangwame ka tausaya wa waɗannan bayina ka sa su yi shahada duk wanda a wannan sababi da wanda yake cikin masallaci da na wajen masallaci da aka kashe ubangiji ka sa yan aljanna firdausi ne waɗanda suka yi wannan ta'addanci ya Allah mai girma da buwaya ka toni asirinsu ya Allah ka wulakanta su Allah kada ka biya musu bukatunsu na duniya da lahira idan gwamnatin New Zealand gwamnati ce da ta dauki damarar yaki da fada da addinin musulunci Allah ka wargaje ta amin ubangiji Allah ka dora musu musifar da ba za su taba rubuwa da ita ba ila yawmil qiyama amin ka taimaki musulmin da suke cikin kasar amin Allah ka tabbatar da tutar musulunci a wannan kasa ya Allah ka sa jikokin waɗanda aka kashe da tattaba kunnan su zama sune shiwa gabanni a gurin kuma da tutar la ilaha illallah ya Allah ka ba al'umma musulmi hakuri munafikan duniya kuma da suka yi shiru ba su yi magana ba Allah ka mana maganin su amin yan human right su ma muna jiran mu ji me za su ce har yanzu ba su ce komai ba Allah ubangiji ya sa in an tutar da musulmi su yi magana kuma magana ta sai amfani in baka ba Allah su ma kai mana maganin su amin addu'a ta biyu da zamu yi ita ce addu'a ta alhini da jin zafi da ciwo dangane da dan uwanmu da aka kama aka yi garkuwa da shi da wasu almajiran sa a shekaran jiya a hanyar sadawa abbi a cikin jihar Katsina kusa da kankara wanda yan ta'adda yan kidnappa suka kama shi suka yi garkuwa da shi ne dan uwanmu Sheikh Ahmad Suleiman madacin alqur'ani malami mai da'awa mai karantar da al'umma muna roƙon Allah albarkacin qur'anin da yake dauke da shi Allah ka tsare mutuncin sa a wajen su ya Allah da shi da almajiran sa da suke tare Allah kada ka ba su daman su cutar da su ta lafiyar su Allah ka jefa kwarjinin su a cikin zukatan waɗannan ƴan ta'adda su kuma Allah muna roƙonka in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu niyyar shiriya bane Allah ka mana maganin su Allah yanda suke tozarta muka tozarta su ubangiji yanda suka sa mu a tsoro Allah ka jefa su cikin tsoro ya Allah ka sa hukumar mu ta waiwaici wannan musiba da al'umma suke fama da shi a kashe mu a bi mu har gidajen mu a kama mu a tsare mu a hanya a kama mu ba inda muke da aminci a gida ba aminci a kasuwa ba aminci a hanyoyin mu ba mu da aminci wasu tsirarin mutane a cikin mu suka dauki wannan sana'a saboda su samu kudi yan uwa musulmi da suke jihar Zamfara da har yanzu dinnan suna cikin wani hali na wayo Allah ne ya su muna tawassuli da wannan zaman karatu Allah ka kubutar da su da wannan bala'i da suke fuskanta haka jihar Katsina da sauran jihohi da suke fama da wannan bala'i kuma mu muna roko Allah ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka ba mu tsaro da tsaranka ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana dukiyar mu ya Allah duk abin da zai ba mu tsoro ka bashi tsoro ya Allah duk abin da zai firgitar da mu ka firgitar da shi ya Allah taimakonka da agajinka da tallafinka muke nema ya Allah kariyarka muke nema a duk inda muke a gida ko a kasuwa ko a tafiya ko a ina ne Allah ka tsare jinin mu ka tsare jinin yan uwan mu dan uwa Sheikh Ahmad Suleiman an aure da yayansa guda biyu a jiya ko a shekaran guda uku a shekaran jiya ai musu addu'a Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya shi kuma Allah ya mana albishir da fitowarsa bismillahir rahmanir rahim a cikin karatun da muka tsaya zamu tashi ne a faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi safarihi wa ibadatihi fihi yau in Allah ya so yadda zamu tashi ne a kan fasali da yake bayani dangane da tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam da ibadun da aka ruwaito yana yi in yayi tafiya Allah ya ba mu dama ya ce siru fil ardi mu yi tafiya a bayan ƙasa mu ga ƙarshen waɗanda suka gabace mu ko waɗanda suka yi aiki na ƙware ko suka yi mummunan aiki malai ya ce kanat asfar sallallahu alaihi wasallam da'iratun baina arba'ati asfar safarun li hijratihi wa safarun lil jihadi wa huwa aksaruha wa safarun lil umrati wa safarun lil hajji wa kana idha arada safaran aqra'a baina nisa'ihi wa lamma hajja safara bihinna jami'an wa kana idha safara kharaja min awwalin nahari wa kana yastahibbu al khuruja min yawmil khamis wa da'a allaha an yubarika li ummatihi fi bukuriha wa kana idha ba'asa sariyatan aw jayshan ba'asahum min awwalin nahari wa amara al musafirina idha kanu thalathatan an yu'ammiru ahadahum wa naha an yusafira ar rajulu wahdahu wa akhbara anna ar rakiba shaytanun wal rakibani shaytanani wassalathatu rakbun وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت وكان إذا قدمت له دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تا تائبون عابدون لربنا حامدون وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا الأودية سبحوا رضي الله عنهم أجمعين. إمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما يدي بياني شكلتها فسنزاد المعاد ياي بياني دنغني دا تفية تفية عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسا تفية تفية كشي هدو waɗannan sune tafiya ƙwaya hudu da annabi ya yi a duniya. Na farko dai tafiyar da ya yi ta hijira daga Makka zuwa Madina, na'am safar ne kun san nisan tsakanin Makka da Madina. Na biyu safaruhu lil jihad, tafiyar da yake yi dan zuwa jihadi garuruka da dama. Wa huwa aksaruha, wannan tafiya ta jihadi ita tafi yawa a cikin tafiye-tafiyen annabi alaihi salatu wassalam. Safar lil jihad wa safar lil umrati, da tafiyar da annabi yayi dan ya je umra. Kaga uku, wa safar lil hajji, da tafiyar da yayi dan ya je aikin haji. Za a iya tuno wata tafiyar? Waɗannan su ne tafiye-tafiyen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Illa iyaka akwai abin da Ibn al-Qayyim bai kawo ba wanda ya kamata a kara shi, akwai tafiyar da yayi dan kasuwanci. Haka ne, yayi tafiya ya je Sham dan kasuwanci, kamar yadda yayi wa Nana Khadija kasuwanci sallallahu alaihi wasallam. To abu na biyu shine, insha Allah mutum ne mai iyali wanda yana da kyau a karma kallon tunda kana da mata, ko kana da mata duk mai mata ɗaya anan da Allah kai ya sa baki ya saurara. Yawwa, mai mata muke magana anan. Yawwa, tunda mai kwaya ɗaya wani wace ƙura'a zai yi? Yawwa, ko ya dauke ta ta zama mai kaya, ko ya hakure ya bata. Yawwa, sai dai masu niyya, Allah ya ba su yadda za su yi. An ce annabi sallallahu alaihi wasallama, idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi, idan yayi nufin zai yi tafiya to yana yin ƙura'a tsakanin matansa. Amma da yazo zai je aikin haji sai ya tafi da su gaba daya, wani aiki sai manya. Safara bihinna jami'an, sannan wa kana idza safara kharaja min awwal an-nahar, wannan gabar magana ta uku kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya yakan yi kokarin ya tafi da safe farkon yini, bai fiye tafiya da rana ba, ko tsakar rana, ko kuma bayan la'asar bai fiye yi ba, sai dai wani uzuri mai karfi. Wa kana yastahibbu al-khuruja yawm al-khamis, an ruwaito annabi yana son fita, inda zai fita tafiya to yakan zabi ranar al-khamis ya fita. Hadisin Bukhari a cikin Kitabul Jihadi da kuma riwayar Anas bin Malik da kuma Ka'ab ibn Malik. To anan gurin menene hikimar yin ƙura'a wa mata, yaya lokacin za a tafi da su, sannan ya ake yin ƙura'a? Na farko dai wannan hadisin yana nuna mana annabi mutum ne mai son iyalinsa, kuma yana kula da mutuncinsu da darajarsu, kuma yana kasancewa tare da iyalinsa, yana yin tafiya da matansa. Ba kai irin ka bane, Allah ya rufa maka asiriya baka dama sai kai ta tafiye-tafiye, amma ba za ka dauki iyalinka ku tafi da ita ba. Wannan in ya nuna wani abu, yana nuna cewa ashe musulunci yana kula da haƙƙin mata. Annabi yana tafiya ya dauki matarsa, kuma duk wanda zai tafiya ya dau matarsa da kyakkyawan niyya yayi koyi da annabi alayhi salatu wassalam. Wannan kenan. To saboda wani lokacin yanayi na rayuwa bai zai tafi da su gaba ɗaya ba, to yakan tsinci wasu ko wata ya tafiya da ita. Allah ya ba shi dama ya zaɓi wacce iga dama a cikin matan nan. Rabon kwana ba dole ba ne a wajensa. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk, haka Allah ya ce masa. ga dama ka matso da wata wata ka nisantar da ita annabi zai iya zama a dakin wata ma yayi wata da watanni ba wanda yayi sai tambaye shi amma dan ya koya mun ni da kai adalci shine wallahi idan zai tafiya sai qur'a a tsakanin matansa yaya ake qur'a din nan shari'a ta bada dama ku yi amfani da al'ada ko jin yin qur'a duk abin da zaka iya ware kai ka ware wani guda ɗaya a cikin goma ko a cikin biyar ya halatta kai wata kila qur'a da zaka musu tambaya ce zaka yi musu sai dai kuma Allah ya azurta ka da adalci kowa ka tambaye ta daidai gurgudanta ka iya rubuta wani abu idan mata goma ne ko mu dauka bari mu ce mata hudu tunda mu yanzu zamanin mu mata hudu ne sai ka rubuta takaddu guda hudu ka ware takaddu guda hudu ka yayyaga su ka rubuta rubutu daya a cikin hudun kamar ka sa masha Allahu safarun ma'aki masha Allahu za a yi tafiya tare da ke a takarda daya cikin hudun sai ka murje suka dunkule su ta yadda kai kanka baka san wace bane a ciki idan kai haka ka matse su sai ka baza su wannan zaka iya yi ba su ma sani ba dudu taho kande karso tababa shigo yalwa matso Allah sa ban kira sunan nayi kokarin nemo sunan nikin da na san a Kano mu dai nan ba ma kiran su amma an na kira ma Allah mata albarka ta shiga karatu kaga ka kira sun zo ba san me ake yi ba me yasa nace kai haka saboda wallahi mata malam ba a iya musu wata za ta ce ai ina kallo lokacin da yake murda zai zuba yana yawo wance su gina to kaga ka zube su sai ka ce ga takaddu nan kwaya hudu kowa ta dauki daya tak a ciki na me a ku dauka dai sako ne a ciki wannan ta dauka ta bude ta gafari wannan ta dauka ta bude ta gafari kullun sai uwar gida ta dauka sai ta ga rubutu uwar gida ga tarin yaya ga jego ga ta ci qur'a me baru me kika gani gashi abinda daga suka ce to na shirya zan yi tafiya zan je India daga nan zan dawo Dubai daga nan zan karasa in je umra zan yi sati biyu a can kama hotel mai lafiya daga nan kuma zan dawo gida so na ga bai kamata in tafi ni kadai ba nace ba zan dauki daya a cikin ku mu tafi da ita wacce Allah ya bata dan haka na muku qur'a ku taya uwar gida murna insha Allah ta'ala da ita za ta yi idan kai haka ba kai zalunci ba kuma kai adalci to amma ku fahimci wani abu mata suna gaya mana cewa akwai namijin da yazo zai yi qur'ar wacce yake so ta dauki takaddar da za ta zabi cin sai yayi dabara ita takaddar sai yayi ta katuwa sau da kaga iya murje su ya murje su wata za ta fi wata girma ya dan yi mata alama amarya ce ake so za a tafi da ita sai ya ce to zan muku qur'a idan nazo ki kokari ki zauna ta daidai kaza idan nazo zan baza takaddun zan haka in watsa hannuna yace in kin ga wuce ta fita tudu ta fita kauri to kawai ki mika hannunki ki dauke ta kai Allah ya sauke mana maza suna da sha'anin su wannan abin da nake ga muku na tabbatar muku ana yi wai shari'a ta ce ayi qur'ar amma a cikin qur'ar ma sai an hayinci Allah a ciki to wannan fa masu qur'ar kenan akwai wanda ma ba sa yi kurin in yazo zai duba ya ga wace ce kurin ya debe ta tafi da ita akwai wanda gaba ɗaya tafiyar sa da amarya sa yake tafiya alƙawari ne matan sun riga sun sani yana zuwa India yana zuwa Kwatano yana zuwa Dubai, yana zuwa Saudiya, yana zuwa Ingila, yana zuwa Faransa, mutum ne da kaga tsuntsu haka yake da yawo. Amma wallahi Allah da ikon sa duk tafiyar duniyar nan da zai yi amarya ce take shiryawa ta tafi. A hada mata kuma da kudin guzuri daloli ake bata. Sai ta je ta yi sayo yan guzuri dan abin da bai kai ya kawo ba ta kawo yan uwanta. Wallahi ina muku rantsuwa akwai mutanen da haka suke yi. Wannan ainul zulmi hakikanin zalunci kenan da cuta da rashin mutunci. Din mai gidan da yayi wannan billahi alazim la ilaha illa wa abinda zai hana Allah ya kona shi mutuwa sai dai in kafin ya mutu ya nemi yafiyar matansa sun yafe masa. Annabi da Allah ya bashi damar ba ni sunan shi ya ware wata mace rike ta ya rabu da sauran bai yi wannan ba sai kai wanda aka ce duk wanda ya rashin adalci a cikin ku zai tashi ranar tashi alkiyama wa shiqquhu ma'il bangaren jikinsa a zube. Kwanan nan wata mata take kawo min kuka cewa mai gidanta abun mamaki kuma tana cewa ma mai dan sani ne ma wai ya gaya mata cewar duk ranar da nazo girkinki ki sani cewa ina da yancin in iya kai kwananki inda na ga dama a cikin mata na guda hudu guda uku baku gane karatun ba duk ranar da nazo girkinki ina da yancin in dauki kwananki in kai shi dakin wacce na ga dama in kin yadda a haka mu je in baki yadda ba ki hada kayanki tafi gidanku. Wallahi nake ga maka wallahi kuma insha Allah mutumin nan ma yana tara wasu mai musu wazi yace su ji tsoron Allah. Mata tai kuka tai kuka tai kuka ta zubar da hawaye yace haka yi ga dama kuma haka zai in zaki yake kuma abun mamaki uwar gidansa uwan manyan yayan shi hada ainul zulm yanzu wannan yaushe zai tafi a dauke ta. So da yawa kuma haka in mutum ya tafi kawai idan ya je ya dawo sai ya duba dakin wacce ce ya ga dama kurin sai ya dira a dakin ta. Babu maganin kula da ka'idar ina na tafi kwana nawa ya sauran mu a dakin wance wacce ce mai girki. Wallahi magana ta Allah ana zaluntan mata fiye da yanda kuke tsammani a cikin wannan kuma abin tausayi wasu wallahi suna da awar addini. Yanzu mutumin nan da yake tafiya da wata daga cikin matansa ya zabu da ya tafi da ita yanzu kana tsammanin dala nawa zai kashe mata a Dubai, dala nawa zai kashe mata a kaza, dala nawa zai kashe mata a kaza su kama hotel ya je ya shakata da ita su sabu yawon su na duniya su shiga da ita kasuwa ta sayi gwalagwale ta sayi kaya ta komai da komai sauran yan uwanta mata an ba su suna koran sauro a gida. Yanzu dan Allah mutum mai hankali mai adana akal mai tunani zai aikata wannan ka ware a cikin mataka diman daiman zaka yi tafiya ita zaka dauka ba tare da izinin su da yaddar su ba saboda ita amarya ce saboda ita na da kaza saboda ta shiga jirgi ne ita saboda ta kaza ne da sauransu ita wace uwar gida laifinta an gama da ita dama uwar gida duk wata musifa in ba Allah ne ya kaddara ba insha Allah ta'ala akan take karewa ka san laifinta ita ce uwar yaya ita ce uwar manyan yaya ta canja ta fita daga hayyacinta ta fara tsufa in tai kwalliya baya zama a jikinta da haka ya zai yi a matsayinsa na babban alhaji ya dauki wata mata tsofai tsofai su tafi da ita airport ana ganin sai na tafiya tsohuwar mata gwanda ya samu yarinya sabuwar yayi ya dauke ta su kama hanyar su tafi. Kuma wallahi idan kun ga wasu mutanen da iyalansu ba za ku dauka musulmi bane su wannan duk wanda yake tafiya a cikin ku yana fita yana zuwa ko ya je Dubai ko ya je ko transit zaka sauka a Masar wani zai je China wani zai je kaza ko na abu wallahi idan ka ga wasu alhadan mu da matan su kai ba za ka ce musulmi bane a kasashen su wato dama suke ba wa matan nan mallan su yi shiga tarashin mutunci kaga matar aure tana tare da mijinta mallan ta dame jikinta ta yi kwalliya ta yi lalle ta yi menene an saka gele sharara an sauke shi aka fada kullun libi ba sa hijabi Allah ji kan hijabi waye zai daura matarsa hijabi zai tafi ingila su sun sani kai ba ma ba ni sunan shi ba ma wata kasa ba ku yi hakuri mu fadi wa mutane gaskiya dan a gyara tarbiya wallahi waɗannan shagunan manyan shagunan nan da ake zuwa wannan malls malls din nan da ake sayayya duk wanda Allah ya sa yana iya shiga da daddare ya je ya siyo kaya ko na abu kaje kaga mutanen mu alhazan mu da su da matan su sun shiga suna sayayya waɗannan manyan shagunan da ake ba ana shiga ana tura keke ana tsuntan kaya ba na rantse da Allah mutum zai fita da matarsa sai ta shafa wanka ta kure adaka ta cire hijabi ta shafa duk abu na fitina ya tafi da ita suna zagayawa tana tsinci tsinci ni ka san mamakin da nake yi waye ga akwai wani mutum da ya isa yazo waye wace waye ya ce waye zai nuna wa mutane waye matarsa akwai shi dama in ka ga wani in ka fito da matar taka in ka ga wata matar ko wata yarinya budurwa sai kai Allah ya isa ma da ka aure wannan matar saboda zaka tabbatar cewa wato baka ci sa'ar aure ba ku koye matan ku rufa kanku asiri ba wani wanda zai ce wai matarsa ta fita kowa babu wannan kuma ba harka ce ta wadata ba akwai ina shagaya muku a cikin karatu akwai ƴaƴan talakawa da Allah ya musu kira ta musamman ba su da kuɗi ba su kaza amma in sun fito dole a gansu kai kuma din da kuɗin da komai ka je ka ɗebo abin da ka ɗebo akwai abin tausayi mutum yazo yana yada matarsa ko yana tallata wai mutum ya dauko matarsa wai a gaban mota wai sai ta shiri hijabi akwai matar da ta gaya mutum ce malam kuna ta wa'azi kuna mana fada mu sa hijabi mu sa wai miji na in na dauko hijabin ma da zagi muke rabuwa da shi gafaran banza banzan ba jajjal ki tare da Allah ana abin harka ana kirki ana aikin mutunci da wai za a fita ki zo ki yaye ko wani uban hijabi rababe rababe sai kace wata waye waye cire shi na rantsa da Allah shi zai ce ta cire hijabin ta yi wanka ta gyara jiki ki kula da jiki ya sa ta a gaban mota kawai a zo danja ana kallo Allah kiyaye mu da nabin da bai da kishi ka bayyana tsiraicin ka matar ka tsiraicin ka wallahi so irin wannan abubuwan sai mu kwana muna fadan su akan rashin tarbiya ta mutanen mu amma dan Allah ku shiga shaguna na misali ne kawai na baku bayan isha'i kaje in kaga wata mata yadda kaga buri wallahi buri yadda kaga automatic me sunan buri ne da turanci ne wai da Allah monki kwalliyar ma bata iya ba ka cuci kanka ka wulakanta kanka ta rambada jan baki ya ga haka an goga nan an shafe shafe wai wannan wani Aisha da ko ai inuwa ko menene duk an zuba shi a gurin kwalliyar ma bata yi ba kana tona kanka asiri kuma wallahi wani abun in ka je ka ga abin da za su ya duka bai wuce abin 750 ba ana zuwa ana babbar harka ana cinikin 200,000 da kaza ka je ka sayo abin 750 ga saban Allah ga talauci dan Allah ku gyara saboda akwai ganganci a ciki da jahilci kaga mutum wai yana tafiya wai shi wai Bature yana rike hannun matarsa yana murzawa cikin mutane ba wai wai shi wai a dole wai shi Bature ne wai shi Allah so yanzu kun gane Qur'ani ko ba gane ba sai na saki ba wallahi wallahi abin ne wato yana damuna ne iya damu wallahi an rasa yanda zan yi wallahi shi yasa nan ne zan samu dama in numfasa Allah sa kuna fahimta ta yawa na ga wasu sun bata rai akwai damuwa ne na sani yawa bari mu bar wannan gaban mu kara gaba kadan annabi yana zuwa da matarsa aikin hajji kenan yana cikin karrama mace da mutunta ta ka biya mata kuɗi ku je aikin hajji na'am alhaji arzikinka yana daga cikin ni'ima da Ubangiji zai maka kai musharaka da iyalinka shi yasa matan nan Allah ya sani shaida ne shi abubuwan da suke yi mana sun cancanci mu musu sakayya da mutunci ka tuna wahalhalun tarbiyya tuna ƴaƴanka guda nawa ta haihu tai naƙuda ta yayi ta dada daukan ciki ta haihu tai naƙuda ta haihu ta yayi ta dada daukan ciki ta dada haihuwa guda daya guda biyu guda kaza ka auro ta budurwa mai haske ko mai nata lafiya kalau yanzu saboda dalilin ƴaƴanka da take haifa ma tana ta canjawa tana ta canjawa tana canjawa lokacin da kaga ta gaji a lokacin kuma za a zuga ka ka ƙara aure ka dada dauko wata sabuwa kai ka fadi fa abinda na fada na kana ta yawa dan kai je wata masallaci wata masallar na ga yana ta wannan kwace kwace duka waɗannan abubuwan malam duk wani mai aure ya sani cewa iyalinsa tana fadawa cikin wannan yanayi ina ganin an yi mata tukuici kwarai idan aka biya mata kujeran maka aka tafi da ita wanda yake da hali ya biya musu tafi dare kuma wallahi malam ku tambayi waɗanda suke tafiya da iyalansu su gaya muku ni'imar tafiya da iyali akwai alheri a cikin matuka wato rayuwarsu kake canjawa kai ko daga nan zuwa Kaduna ka sa matarka a mota kuka tafi da ita ka kama muku hotel kwana ɗaya kwana biyu wallahi ladabin da tarbiyyar ta da waye za ka ya canja saboda alƙalli ka fito da ita daga wani yanayi ka kai ta wani sabon yanayi hotel ɗin da take gani a hoto yau gashi ka dauke ta ka kai ta halak malak ka sa ta a ɗakin nan ka mata hidima idan tana buƙatar wani abu ka sa ta a mota ku fita ku zaga gari ta ga gari ita ma ba haramun bane da hijabin ta da niqabin ta idan akwai wuri na cin abinci na mutunci a gari kasashen da suka san mutuncin mutane suna yin wannan wuri ne na family ka dauki matarka ku je da sutura da komai ka zauna da su ka je ka siyo muku abinci da ƴaƴanka a weekend ko duk ƙarshen wata ku je ku shimfida tabarma ku siyo abinci ku ci da kai da ƴaƴanka ka je musu da bol su yi wasa su yi tsalle-tsalle su dan ba ku wuri kai da matarka ku dan gana ba haramun bane wallahi shi yasa ba wanda yake morewa rayuwarsa da iyalansa irin Balarabe Balarabe ya san kimar mace kamar yadda Bahaushe ma ya san kimar ta da Bafulata ne dan kana zuwa ce ai ka ji da kansa yana cewa ba san kimar matansu ba Balarabe masha Allah abun koyi ne kuma kasashen Larabawa nan duk duba ku gani yanzu ina ka ci gaba kamar yanzu kasar Saudiya mallam gwamnati ce ta samu wani guri ta gyara shi ta shimfida masa ciyawa a sa ruwa a sa kayan lilo kayan wasa a sa wuta ai wasu cafeteria cafeteria daban-daban daban-daban kayan sai da abinci na ban sha'awa na burgewa ai kayan ƴan wasanni da wuraren wasanni na yara da wurin zama ba sauro ba kunama ba wani abu ana kula da shi kurin idan yamma ta yi ƙarshen weekend sai ga masu iyali suna daukan iyalin su mutum yaje faka da motar sa ya zauna da iyalin sa su yi ni tun bayan la'asar su sha iska a tura a sayo dan abin taɓa-taɓa a ci da su da ƴaƴan su wancan iyalin sa daban ba ruwan sa da naka wancan ma iyalin sa daban ba ruwan sa da naka daman su ba wani magana wani ya kalli matar wani suna da bala'in kishi so kowa ta kan shi yake yi malam sai kaga suna cikin yalwa da su da iyalansu ga wurare da za a kai yara su yi wasa babu hayaniya ba tashin hankali amma mu dai nan Allah ya jarrabe mu dai Allah ya zubo mu a Najeriya mun gode wa Allah da wannan ni'imar da ya mana amma gaskiya maganar morewa rayuwa a cikin wasu al'amuran suka shafi iyali mu dai ba mu san da su ba yanzu ban tambaye ku anan idan mutum yana so wata rana haka kurin ya gaji da cin abinci a gidansa yana so ya dauki iyalinsa su tafi wani hotel su je su ci abinci a mutunci a matsayinsa na ustaz mai addini ina zai je guda nawa za ku irga mun wurin wallahi ba su da yawa guri ne mutunci da baka da matsala da mota ka tafi da iyalinka ka je ka siyo abinci da guri killatacce gyararre mai mutunci ku ci abinci da iyalinka ai ya halatta ko haram ne kada ustazancin na ku fa yayi yawa kuma halal ne mutum ya dauki iyalinsa ya je sai abinci ya ba su ci halal ne ta gaji da zaman gida ya fita da ita ku ta kewaye ku je mariri ku dawo ku kasa safurna daga nan ku danganta can wajen hanyar gwarzo-gwarzo din nan ka dawo ka aje ta gida ta alƙalli da dare ta dan gagari ta ga fitilun nan ta dan samu sanye rai ba kullun a ninki maga uban sauro ba duk wannan kyautatawa iyali ne manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alherinku mafi alheri da ga iyalinsa wa ana khairukum li ahli ni ne nafi ku alkhairi ga iyalina haka annabi ya faɗa so jama'a duk abinda mutum zai yi na farantawa iyalinsa abu ne mai kyau kuma yana ƙara musu danƙon zumunci da soyayya a tsakanin su kuma amfanin arziki a more masa in mutum yana cikin talauci ba ya da yadda zai wannan wani abu ne daban amma mutum yana da wadata dan me ba zai saukaka wa kanshi ba me yasa ba za ka yalwata wa kanka ba manzo Allah ya ce idan Allah ya baka arziki yana so ya ga alamar ni'imar arzikin da ya maka a jikinka idan ya baka dukiya yana son a ga alamar arzikin a tattare da kai ba tsoron Allah bane ka ninki mai ka zama gola baka iya taimakon kanka ballanta ka taimaki iyalinka so ya ku yan uwa musulmi cikin dukiyar da kuke tara manya-manyan alhazai da manya-manyan ma'aikata gwamnati ku sani cewa manzo Allah ya ce a tafi da iyali aikin hajji ya ma tafi da iyalansa gabaki daya to kaga sunna dai sai ai koyi da shi sannan kuma haƙƙi ne na shari'a lalle ai musu qur'a wanda akai qur'a aka dira ita bana to ba dai inda zo ba da ita za ai qur'a ba katta zo ta sake shiga dan katta sake ci kuma sai a ajiye ta tunda haji yake kin je baki sai a zo ayi wa sauran wacce Allah ya fidda rabanta shikenan in an sake dawowa ma badi sai a sake ko kuma idan mutum akwai yarjejeniya in sun yarda zan fara kaiki sai ke suka ce eh ba komai mun yarda Allah kiyaye mutuwa in suka ce sun yarda shikenan ba sai kai kura a tsakanin su ba ko kuma kana da kujera ne guda biyu ɗaya umra ɗaya aikin haji sai ka ce wata ta zabi umra wata ta baya zabi aikin haji sai wata ta ce ta fi son umra wata ta ce ta fi son aikin haji kuma duk da kai za a je babu laifi in a tsakanin su sun yarda duka wannan sauki ne shari'a ta mana manzo Allah idan zai fita yana fita da wuri shi kuma wannan amfanin sa kullun tafiya da sassafe awwalun nahari akwai albarka a cikin ta kwarai ko hadari ne Allah ya kiyaye an yi da wuri kafin ka ga labai ta dare ya shiga a ji labari a zo a kawo maka tallafi kuma shi kansa abun hawan ya fi daɗi da safe ko mai rai ko marar rai ko mota ne ka wanke ta za ka yi tafiya mai nisa da asuba ka taka ta ka tafi to zaka ji dadin ta ba ta yi zafi ba inji bai yi zafi ba kafin ka isa garin da zaka isa motar ka tana cikin ni'ima amma in rana ka yanka to zaka fita a wahale ita ma motar a wahale tai ta daukan zafi ko da ba mai daukan zafi bane ka kunna air condition ka ji baya yi saboda temperature din is very high a cikin abin da annabi ya faɗa mala akwai hikima a ciki kwarai da gaske kuma duk wanda ya samu ko ya tafi da wuri alƙalla zaka isa inda zaka isa ba tare da gajiya ba kuma in ma ka je a gaje kana da dama mai ka huta wataƙila kana da wani program ne a garin Maiduguri wataƙila da azhar zaka yi shi ko wataƙila da la'asar zaka yi shi shikenan sai ka tafi tun yau ka je ka kwana ka huta gobe ka huta da safe saboda yanayin tafiya ana iya samun inconveniences mota ta lalace a'a a samu matsalar hanya in ka isa da wuri sai ka zauna ka huta ka yi shirye-shiryenka ka je ka yi program ɗinka a kan lokaci kuma ka dawo a kan lokaci amma duk mutumin da yake tafiya a makare to zai takura wa kansa da guje-guje kuma a cikin guje-gujen nan ake samun hadari kuma ba a fiye samun biyan bukata ba so annabi yana fita a awwalin nahar sannan kuma yana son a fita ranar alhamis na'am wannan ɗabi'arsa ne halinsa ne ya fi zaben alhamis a cikin tafiye-tafiyensa ba cewa akai dole ba ne amma in dai da dama mutum ya tafi yawmul khamis in zai yi tafiya to haka annabi yake yi kamar yadda hadisi ya tabbata riwayar Imam Bukhari riwayar Anas bin Malik Allah masarama sannan kuma manzon Allah ya yi addu'a ga masu yin sammako a cikin al'ummarsa in za su tafi wada Allah an yubarika li ummatihi fi bukuriha manzon Allah ya roki Allah Allah ya yi albarka wa al'ummarsa a cikin sammakonta kamar ya duk mutumin da yake sammako a cikin sha'aninsa annabi ya yi mai addu'a duk wanda zai fita kasuwa yana fita da jijjifi da sammako Allah ya mai annabi ya yi mai addu'a duk wanda zai je guri zai tafi da wuri annabi ya yi addu'a ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha mai sana'a da yake fita da sammako ba daidai yake ba da wanda yake sana'a yana fita da tsakar rana mai sammakon nan yafi himma yafi kokari so ya ku yan kasuwa ya koma sana'ar hannu ya kuma suka rinka fita da wuri musamman mutumin da yake shi kadai ne a wurin sana'arsa, kuma sana'ar nan taka ana iya bukatar ta da safi, kai kokari ka fita dan ka samu ribar wannan addu'ar da Annabi ya maka, ka fita sassafe, ku ne na farkon bude kasuwa, wataƙila akwai baki da sun kwana sun taho da miliyoyin kuɗi za su yi sayayya, wanda i fara bude shagon sa shi zai tari wannan bakin yayi ciniki, mutum ɗaya sai ya shiga shagon kai maka cinikin naira miliyan guda a yini ɗaya, amma ka je kana kwance a gida duk mutane sun bude saboda kai dan duniya ne ko dan morewa ne kai, kuma kai har yanzu kana neman kuɗin tukun baka nuna ma a cikin kuɗin ba, kai baka zo ka bude ba, duk ana ta ciniki, kuma ka zo daga baya ka ce wallahi ba a kasuwa, an ci kasuwar tun karfe 9 karfe 10 karfe 11 karfe 12 sauran cin abinci ake da zaman hira kawai, amma wanda yake da yara kamar yanzu misalin da gani shi oga kwata-kwata ne yana da yara, akwai masu bude shago, akwai masu waye, zai iya zama ya huta, watakila yana da wani yanayi ko rashin lafiya ko kuma bukatar hutu, saboda in ya fita yana dadewa ko na makamcin wannan ba laifi, amma dai lalle yaran ka su rinka fita da wuri, amma a ce wai dan kasuwa wai yana zaune yana rike da makullai na shagon sa yana neman arziki yana kwance wai wai baya fita wai sai bayan 12, ka shiga kasuwannin mu ka tarar ka ga yanzu ina zaka je kasuwannin mu karfe 9 karfe 10 Allah akwai kayan da baraka samu ba haka ne, kuma duk a cikin gari suke saboda sun saba da talakan da mai karfin ba wanda yake fita sai bayan 9 bayan 10, amma da za a samu wadanda za su rinka sammako da sassafe sun bude to yafi, ai ko mai kosai ce mai fitowa da sassafe ta fara toya shi ta fi ciniki, so wannan maganar tana da muhimmanci sammako, amma yau yanzu fa mai aikin labura fa birkila mai aiki wai sai ce wani ba na fita sai 10, kaji ba siminti fa yake dauka kankara kansa wai shi sai 10 ko sai 9, mai kokari ne zai fita ma 9, ana yin sallar asubahi karfe 5 da wani abu karfe 6, mai kon ya fito ya kariya ya gyara jikinsa ya hada kayan aikin sa 7-8 duk inda 8 tayi ko mai aikin gwamnati ne ya fara aiki, amma wai mai aikin wahala mai aikin hannu wallahi faskare zaka dauki mutum sai ya ce bire buro ba sai bayan 10, to wannan kuma daga ina aka same shi, ya fito maka karfe 10 karfe 2:30 zuwa 3 zai ce zai tafi sallar la'asar, daga sallar la'asar din nan zai kira mai shinkafa da wake ya gama kashe ka cike nan ya cinye kudin yini, suna karban kudin yini wai yayi ne bai fara aikin ba sai bayan 10, wallahi akwai wanda su 11 suke farawa, su suke gina ma gidanka, suke gina ma masallaci ka, suke gina ma kaza, kuma idan ya tafi sallah labura in ya tafi sallah sai ya awa 2 cin shinkafa da wake sai ya zama awa 1, saboda me kudin yini kake biyan sa, yana na sha fada wa mutane inda hali in zaka dauki mutum aiki ku yi keke da keke la tuzlimuna wala tuzlamun, ba zan zalunce ka ba zaka zalunce ni ba, ga wannan wurin bulo 500 ne zai gina, kowane bulo zaka dora mun shi a naira 40 naira 50 a irga bulan nan adadi kaza, duk wanda ya fashe baya cikin lissafi, wai kuwa in ka ga dama ka fara 12:30 in ka ga dama 1:30 ka fara iya bulan da ka gina shi zan biya ka shikenan, ko kuma tunda ka saba watakila kana yin aikin kuikon gila gida ne zai gina maka ko dakuna ne zai gina, sai ka yanki wani bangare na aikin ka ce daga nan zuwa kaza ka kai mun shi linta ka lissafa a nawa zaka iya mun shi, ku buka ciniki zai maka a naira 70,000 da kaza shikenan, ka dauki wani part payment din shi ka bashi ka hada mai kayan aiki yazo yayi, ka ga nan bai cuce ka ba ku cuce shi ba, ko ya zo da wuri ko bai zo da wuri ba, ko ya tafi sallah ya awa 2, ko ya je cin shinkafa da wake ya awa 1, wannan shi ta shafa sai ya gama zaka biya shi, amma da yawa aikin yinin nan da laborori suke yi, ko ya hakuri laborori da yawa wallahi akwai masu shiga wuta saboda zalunta mutane suke yi aikin yini, ina faɗin wannan dan Allah ya sa tsautsayi Allah ya je ko wani daga cikin masu irin wannan abu, duk wanda yake aikin gini ya san cutar da ma'aikata suke wa mutane, kuma ƴan uwanmu ne musulmi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allah kai albarka wa al'ummata wajen sammakonta, ina baka shawara dan kasuwa ka rinka sammako, mai aikin gona mai noma ka rinka sammako, yau har mai birkila mai aikin gona manomi mutumin ƙauye wai in kace ya fita da wuri wai sai ce wai bai fita ba wai sai bayan 9:12 ya tashi, an canje wannan sunnar ta annabi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwal an-nahari idan zai aika runduna to tun farkon yini yake tura su dan ya nuna maka yana son tafiyar safi wa amara al-musafirin idza kanu thalathatan kuma annabi ya umarci duk masu tafiya in dai kun zama ku uku ka ji wannan karatun daurin aure ne za ku je a'a za ku je neman wani aure ne a'a harkar kasuwanci ce za ta kai ku a'a taro ne ake na wani kamfani a'a aikin makaranta ne a'a aikin hukuma ne a'a ina za ku je ne wani abu da ku yi tafiya in dai kun kai ku uku manzo Allah yana cewa to lalle ku sa ɗaya ya zama shugaban ku a cikin motar ku sai a ce to wani kai ne da Allah shugaban tafiyar nan kai wannan zafin ai shayi bai zai shawo ruwan sanyi zaka ba ni annabi yana cewa ɗaya ya zama amir amiru safari kenan amma ku tafi haka kawai ba shugaba a cikin kun kai ko uku ko hudu ko mota guda an saba wa sunna me amfanin amiru din nan shine zai ce a tsaya ayi sallah idan lokacin sallah yayi shi zai yi tawallin zirga-zirgar kawo abinci shi zai ce in an je wuri kaza za a tsaya shi zai ce za mu kwana ko ba za mu kwana ba shi zai ce a tsaya gidan mai kaza a sha mai ko a huta duk aikin shugaban tafiya in jami'in tsaro ya zo da shi zai yi magana shi ne amfanin shugaban tafiya wannan musulunci ne addini ne na'am wai dan wana maganar masanin hanya na'am wannan ijtihadi ne masanin hanya ai dare bane aka bada mu ya zama masanin hanya idan kun ga cewa a cikin tafiyar ku akwai wanda ya saba bin hanyar ya san matsalolinta za ku ba shi shugaban tafiya to yayi haka in direban ne ma ya kama ya zama amiri a tafiyar wataƙila za ku lura da wasu fifiko ne da shi wanda shugaban yake za a bashi to wannan ba laifi ijtihadi ne amma dai lalle a nada shugaba in za a yi tafiya kada ku tafi haka kawai ba tare da kun sanya shugaba ba wannan hadisi ne sahihi Abu Dawud ne ruwaito shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri san wana ha ani san Allah Karim annabi yayi hani mutun ya rinka yin tafiya shi kadai kullum saboda gadarar mota ka lafiyar ta kalau saboda gadarar baka da tsoro saboda gadarar kaza kullum kararin mota kai dai ka tafi ba daidai bane in dai ana maganar musulunci ne Allah kalli ko matarka ko yaranka ko kaninka ko abokinka ko nan kira shi ka ce zo ka raka ni wuri kaza kakka tafi kai dai karfin bature bai da tabbas zai iya yiwa kana cikin tafiya a tsakiyar daji ba kowa mota ta tsaya ma kai ta tashi da gagara tashi wurin kuma yana da hadari ya za ka yi in ku bi ne kaga za ku bar daya kula da motar daya je nemo me gyara to in kai kadai ne ya za ka yi akwai hadari yana iya faruwa yanzu mutum shi kadai in yana tafiya malam duk wanda yake tuka mota ya riga ya sani bacci yakan iya satar mutum saboda ba kowa baka hira da kowa amma inda mutum a kusa da kai ko danka ne za ku yi labari da shi zai dauke maka kewa wallahi malam kana cikin tafiya haka idanka a bude sai bacci ya dauke ka Allahumma illa wadanda suke amfani suna sa kasai suna jin karatu suna dan samun nishadi shi ma din akan gaji da ji kai dan adam dai akwai albarka a tattare shi ko ya yake kana kallo wallahi bacci zai dauke ka kai kuma ya za ka yi kan ku bi ne wata kila ya iya mota sai karba ya tuka ka akwai larura yanzu kana cikin tafiya cikin kai murde ya za ka yi ko kuma kana cikin tafiya ka hadu da wani abu na hadari ko abokanan gaba inda abokinka za ku yi shawara wa ya kamata mu tsaya mu aje motar mu gudu ne ko mu shige tu ko yaya zai ce ma kai kaza mutum ya daina tafiya shi kadai dan annabi ya hana yin tafiya mutum shi kadai kuma ana iya yin tafiya ta sirri watakila ko mutum zai je neman wani abu ne kuma al'amura sun lalace yau mutane ba su da sirri wani yanzu ka dauke shi za ku tafi da shi to akwai mushila wannan ana maganar tafiya kai kadai in Allah ka hawa abun hawa ne fa ba wai hanyar ba an zaka je Ingila ko zaka je America ko zaka je zaka hau jirgi ba ba shi ake ni ba wanda zaka tuka abun hawa daga nan zuwa gari kaza in wancan ne cikin jirgi ne ai ba kade bane kaga illa zalat ta kauce kenan so abin da nake faɗa shine akwai wani larurin da kan sa mutun ya ga wanda ya tafi shi kare saboda wata kila zai je wata harkar da baya so wani ya sani to ya zaka yi sai ka dauki mutun karaya sunnar in kun je ka ce barin kama mana hotel mu dan huta ka ajiye shi ka ce da Allah zan je unguwa zan dawo ba shikenan ba ko ka gaya mai ka ce akwai wata harka da nake so zan je ne da Allah ka dan ba ni dama zan je dawo me laifi a ciki dole sai ya san komai da kake yi kaga karaya sunnar sannan shi kansa wanda ka dauke shi raka ka wuri ai ka mutunta shi ne naka kake kira ai ba wanda yake gefe ba da Allah mu raya wannan sunna ko kwanan nan akwai wanda ya tafiya ko hanyar Kaduna ne ko me yaje kofsa hadari ya fadi ya mutu ba kowa a mutan ya mutu gashi ana ta daukan hotonsa ana ta yadawa da Allah wa ya san wannan mutumin shi kadan yake ya fadi ya mutu wata rana ina tafiya muna dawa daga Abuja zuwa Kano tsakanin Kaduna Abuja wata yarinya karama irin alhazan nan yan Abuja suka bata mota mai kyau wallahi yarinya ina jin yarinya bata gama secondary school ba yar karama kaga gudun da take yi malam muka zo ta sa mana sigina pau ta wuce mu saboda motar ta sa fita mu wani larura yasa ko ramuka ta zo ne muka dada wuce ta yarinya ne ta zo ta dada wuce mu bata san hanya bane ya aka yarinta ne ashe akwai wani kauye akwai kasuwa wani mutumin kauye ya taho wai zai kama ruwa ka duba ga gona ga dawa ga komai ba kauyen nan wai shi wai kunya yake ji wai tsallaka hanya zai da sandarsa da butarsa bai duba ba kauye yana duba haka kauye ya tsallako yarinyar nan ta zo ta debe shi daga nesa zaka hango mutumin nan a sama yana juyawa malam ta buge shi duka ɗaya ya mutu da butar tasa da komai ya aka yi yan uwan suka ce wallahi ya zo kama ruwa ne wai zai tsallaka motan nan kata da kiryarin yana tsaye da motan nan ita kadai tana ta ihu tana ta kuka tana ta waye wai muka tsaya muka ga yaya take yanayinta da kai ne abun tausayi sai muka tsaya muka tana waya hannunta yana rawa daddy I killed somebody ba uje ya ce ba amma turanci da yake tana kuka daddy yana what happened muka karbo wayar muka yi masa bayani a daidai ina ne yaya aka ina za ta ci ai Kaduna za ta je daga Abuja yin suke yarinya karama a bata mota saboda akwai wadata haka aka rike yarinyar nan tana ihu tana kuka tana wayyo Allah ta gagawa ba taba kisan kai ba suka taso mutun daga Abuja ya taho da mota ya zo dan ya takinkiya yanzu da su biyu ne ko su uku alƙalli a dan samu mai saukin sha'ani so duk abinda annabi ya faɗa yan uwana billahi alazim akwai maslaha a ciki kar ku yi tafiya ko ku kadai ko wata unguwa zaka je daga nan zuwa can nesa dauki wani ku tafi da shi kuna hira shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace annar rakiba shaytanun matafi shi kadai wannan hadisul wa'id ne na tsoratarwa ne haka ake fadan sa a bashi duk wanda yake tafiya shi kadai shaydan ne kai su biyu ma shaydanu biyu ne an fi son guda uku wasalathatu rakbun dan me dan a kazantar mana da tafiya mutun shi kadai manzo Allah ya kasance idan zai yi tafiya yana yin addu'a kar ku rinka hawa waɗannan motoci karafunan bature ba ku addu'a wallahi ba su da garanti kana gadaran mota ka lafiya wallahi zaka zo kaga abun hadari ka lalimi birkin ka rasa ka taka ya tafiya shiru ka rasa yanda zaka iya tsaye da motar ko ka zo baka sani ba ka shawo wata kwana ashe an yi hadari ka dada shiga addu'a shi ke kare mutum daga wannan annabi yana addu'a Allahumma ilayka tawajjatu ku ji ma'anar addu'ar ya ubangiji gare ka nake fuskanta kaga wai tafiya zaka kana cewa Allah kai nake fuskanta wa bika tasamtu Allah gare ka nake kamu na riko ba ni da kowa sai kai a cikin wannan tafiya tawa Allahumma kfini ma ahammani ya Allah duk abin da ya dame ni ka isan mun da shi kai har ma abin da muhimmatu da shi ba ban san shi ba ka isar mun wannan za kai tafiya kake fada Allahumma zawidni taqwa ya Allah kai mun guzuri da tsoron Allah kaji ana neman guzurin kudi a zuba a jaka a dabi annabi ce yake ai mai guzuri da me da tsoron Allah a tafiyan dan me ana iya samun dama a tafiya kaga mutum ya saba Allah na sha fada ina maimaita akwai mutanen da ustazai ne masu addini ne a garin su amma in yayi tafiya yaje inda ba a san shi ba bai da kirki ƙwarai kuwa daga hotel in yazo cin abinci zai fara wasa da mata ke yarinya ya aka ne amma an ga garin su ne ba zai yi ba amma nan da yake ya fita kamar dan bariki ne daga hotel zai sayi abinci zai fara wasa da ƴan mata ko wajen kasuwancin sa to shi yasa ka roki Allah ya baka takawa ya sa ka zama mai rikakken addini a gidanka har inda zaka je ka dawo zawudni taqwa waghfir li dhanbi Allah ka yafi min zunubina ووجهني للخير اينما توجهت وتوجهت يا الله كفسكنتر دني ازوا ga alkhairi duk inda na fuskanta duk inda na fuskanta Allah ka nuna min alheri akramakallah irin wadannan kalmomi masu tsada ai sai dai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan an matso masa da dabbar sa zai hau in zai dora kafar sa akan arrikab abinda ake takawa a haura kumi ko a haudoki takalmin nan yana farawa idan ya hau ya daidaita akan dabba to sai kaji yana alhamdulillahi allazi sakhara lana hadha godiya tabbata ga Allah da ya hore mana wannan don Allah ka duba takawa wai motar da ka hau ne kana ce alhamdulillah ubangiji da ya hore min ya mallaka mun don wani bai mallaki motar ba wani kudin haya yake biya ji kai ku taka ce ka wanke ta ka fita da safi kai kadai ko kai da wani halak malak ya Allah na gode maka da ka hore mun wannan kamar yaya hore ma horewa ta mallaka horewa ta sarrafawa na'am ya baka dama mota da inji da wuta kana tararakarta kana gudu daga nan ka tafi har Maiduguri kana wuta bata kone ba kuma in kaga dama ka tsaida ita in ga dama kai sauri in ga dama ka tafi wannan ba horewa bane to sai ka gode wa Allah akan wannan yace inda ba dan Allah ba da ba mu kasance masu ainihin tabbata akan wannan abin hawa ba ba mu isa ba wallahi kuma mu masu komawa ne gare shi tabaraka wataala sai ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah alhamdulillah alhamdulillah sau uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku sai ce subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli a tafiya kenan addu'ar tafiya ya Allah tsarki ya tabbata gare ka na zalunci kaina ka gafarta min innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ubangiji ba mai gafarta zunubi in ba kai ba wannan riwayoyi ne aka tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da zai tafiya yana karanta wannan addu'o'i jama'a amfanin sunna aiki ne ita mu yi kokari mu bibice wannan addu'o'i mu ja musu layi mu haddace ko motar ka ce ko motar wani da ya addu'a idan ba kai ba ɗan Yesu almasihu sai maka ko ba ka bane ba yawa ko kai in kana hawa motocin haya ko kai ta sunna ta musulunci ko ɗan Yesu almasihu sai maka daga na'ibawa hacciro mawa ana tawatsa maka addu'a Allah kiyaye har zare ma ko to Allah gyara mana bari mu dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tutuma harshe Allah ya yafe mana assalamu